Daga cikin yaran mata dalibai da suka kai shekarun karatun firamare 70 da ke cin gajiyar shirin karatu da ciyarwa na ilimin yammace da Jami'ar Amurka a Najeriya da ke Yola Fadar Jihar Adamawa tare da haɗin gwiwar ofishin jakadancin ƙasar Ireland, akwai yara 'yan gudun hijira da kuma yaran marasa galihu. Hajiya Turai A Kadiri, shugaban shirin, ta yi mini bayanin makasudin ƙirƙiro shirin kafara da kafada da na karatu da ciyarwa na almajirai.
To amma kaga cikin yaran almajiran nan kaga ba mutum ko ɗaya, ba yarinya ko ɗaya mace, kuma duniya duk ta shaida cewa in ka karantar da yarinya mace ka karantar da al'ummanta. To sai a karantar da kawai yara maza har dubu da wani abu, amma ba mace ko ɗaya ciki, kaga ai ba yi adalci ba. Muka gani kai bai yi ba, bayan da za a yi taro a ce maza kawai shine za su ne za a yi wa wani abu, shine muka ma ita president din muka shawarce ta tare da mata. To shine muka samu, muka nemo yara 50, amma a neman 50 sai da muka samu ya fi 100.
Baya ga karatu da lissafi, shirin ilimin yammace ga 'yan gudun hijira da marasa galihu na koyawa yara mata sha'anin mu'amala, hikimar zama cikin al'umma da kuma zaman gidan aure nan gaba. Yanzu mataimakin shugaban Jami'ar Amurka a Najeriya da ke Yola, Dr. Abba Tahir, ana bude ajujuwansu ne bayan la'asar na sahun sa'a guda da rabi.
Sai aka ce to dama ai babu almajirai cikin 'yan mata, suka ce to ai ko da babu almajirai akwai 'yan mata wa'anda ba su samu daman shiga primary ba, kuma suna nan suna da lafiyansu, suna tare da iyayensu, bisa ga wani dalili ba su samu daman shiga makarantar boko ba, saboda haka ai ko da yake suna karatu Muhammadiyya amma shi boko ma in ka suka samu suka san irin irge na 1-2-3 da kuma ABCD din nan zai taimaka musu, ko da sun yi aure ne a gaba ko kuma za su yi kasuwanci ne zai yi agaza musu. To shi yasa wannan gwamnatin Ireland ta ba da guduma ita ma ta ce a taimakawa ƴaƴa mata.
Wasu daga cikin iyayen yara da ke amfana daga shirin, irin su Malam Dottiwa Adamu wanda ƴaƴansa biyu ke karɓar karatu a makarantar, ya faɗa a hirar mu da shi cewa ba don karantar ba, to da zai yi wuya ƴaƴan nasu su samu ilimin boko.
Hankalin su ba da mutum bayani yayi mana kyauran kejare. Kuma na biyu, yanda zaka aike su komai ne ka rige inde ka ba su ga abunda za su saya, za su je su yi maka bukatanka.
Dr. Maggie Ensign, shugaban Jami'ar Amurka a Najeriya da ke Yola, wadda ta kirkiro shirin karatu da ciyarwa ga yara mata 'yan gudun hijira da marasa galihu, ta yi bayanin cewa jami'ar ce ta tsara manhajar karatun wanda yake daidai da na sashin ilimin firamarinta, kana kuma akwai dalibai da malamai da suka sadaukar da kai domin koyar da daliban.
Nigeria will be the third largest country in the world by 2045. We must educate your children. We must educate your girls. Everyone held hands to put this together and we're going to make great change, not just in Yola, not just in Adamawa.
Kasar Nigeria za ta zama kasa ta uku mafi girma a duniya a shekara ta 2045. Wajibi ne ilmantar da yara, wajibi ne ilmantar da yabace a wannan shiri mai muhimmanci. Kamata yayi mu kawo canji ba kawai a Yola ko jihar Adamawa kawai ba, har zuwa sauran sassan Najeriya. Kalaban Dr. Maggie Ensign kenan. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.